الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haka, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke titin Khilafatun a wannan gari na Sokoto mai albarka, a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah Ta'ala a cikinsa a yininnikan wannan wata mai alfarma na Ramadan. Yau muna yini na 11 daga cikin yininnikan wannan wata na Ramadan na shekarar 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 16 ga watan 5 na shekarar 2019 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Raha wacce muka shige ta jiya, kuma mun tsaya akan aya ta 7 a cikin ta, zamu tashi akan aya ta 8 wacce aka karanto mana yanzu. Allah yana cewa a cikin ta, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah shine la ilaha illa huwa, wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi, kuma lahul asma'ul husna, yana da kyawawan sunaye. Wannan aya ta biyo bayan ayar da ta gabace ta, wacce Allah yake cewa a cikin ta, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Idan ka bayyana magana, to Allah yana sanar da sirri, abinda ka koye, da kuma akhfa, abinda yake mafi wuya. Wasu malamai sun fassara akhfa da cewa shine abinda ka raya a zuciyarka, baka bayyana shi ba. Shi ko asirra, wanda ka yi shi a sirrance, shi ne sirra. Shi ko wanda ya huɓuya, wanda rayawa kai a zuciyarka baka bayyana ba. Wasu kuma suka ce a'a, abinda ka raya a zuciyarka baka bayyana ba, shi ne sirra. Shi ko wanda ya fi sirri koyuwa, shi ne abinda za ka raya nan gaba, baka ma san ko mene ba. Baka san me za ka raya gobe ba, amma Allah ya san me za ka raya gobe. Za ka ga Allah Ta'ala shi ke da cikakken iko, shi ke da cikakken masaniya. To gini akan wannan siffa ta Allah da cewa shi ne ya'lamul jahra wa ya'lamus sirra wa akhfa, sai ce to shi ne allazi la ilaha illa huwa, wanda ke da wannan ikon ya san abin da kake rayawa da abin da baka aikata ba, da abin da za ka aikata nan gaba wanda kai baka ko san shi ba, baka ma san abin da za ka raya zuciyarka za ta raya maka ba nan gaba, to amma Allah ya san shi. To kaga Allah ne ya san wannan, lalle shi ne wanda ya cancanta bauta masa. Kaga kenan, duk abin da kuke bauta ma, ku gwada su, ku ga sun san wannan ba su sani ba, ba su san komai ta tare da ku ba, ba su san sirrin da kuke goyewa ba, ba su san wanda kuke bayyanawa ba, ba su san wanda za ku aikata nan gaba ba, kun ga ba su cancanci bauta ba. Wa ya cancanta a bauta masa? Shi ne Allah Ta'ala. Kaga kenan, kawo wannan ayar. Bayan waccan ayar ya yi munasaba, kuma waccan ayar ta kunshi siffofi, daga cikin siffofin Allah shi ne ya'lamul jahra wa ma yakhfa. To haka Allah ya ce, kuma bayan wannan yana da wasu sunaye kyawawa. Bayan wannan, duk sunayen shi suna kunsan ma'ana kammalalliya, kamar yadda sunansa al'alimu ya kunshi ma'anar ilimi kammalalle, yana gare shi. Hakanan al-qadiru, kudura, iko, kammalalliya tana ga Allah. Hakanan al-irada, irada cikakkiya, yantacciya tana ga Allah. To hakanan ma Allah yana da asma'ul husna, dukkan sunayensa kyawawa ne. Zama to wasu kyawawa sun kunshi ma'anoni masu kyau, kuma sun kunshi ma'anoni bisa ga kammaluwarsu. duk wanda ke da wata siffa da suna wanda ya kunshi wata siffa to wannan siffar tashi bata cika ba idan ka ce da kai kai azizu ne ka kana da izza amma izza ka bata cika ba saboda niyyar da kai da izza akwai abin da ke gagara idan ka ce kai ganiyu ne mawadaci ne kana da nakasa domin niyyar da ka kai ga wadata sai ka zo kana da bukata ga wani abu ka dace haka ne idan ka ce kai mai ilimi ne duk yanda ilimin ka ya kai dole sai ka zamanto ka ji abubuwa da dama fiye da abin da ka sani to kaga kenan ashe Allah ta'ala shike da waɗannan sabbobi a bisa kammaluwar Allah shine al-alimu wanda ke da ilimi cikakke wanda babu wani abin da Allah bai san shi ba Allah shine as-sami'u wanda ke da gani ake da ji cikakken ji wanda babu wani abin da Allah bai jin sa haka nan Allah shine al-basiru shike da gani cikakken gani wanda babu wani abin da Allah bai gane shi to wannan sune sabbobin Allah kyawawa yace Allahu la yace lahul asma'ul husna a wata rana cewa wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye za ku jira shi da sunayen sa Allahu ar-rahman al-latif al-afu al-ghafur ar-rahim duk ku jira shi da waɗannan sunaye kuma ku dinga la'akari da irin abin da kuke kira idan kana roƙon Allah gafara to sai ka roƙe shi da su ka ambace shi da sunayen sa da ke nuna gafara da yafiya idan kana roƙon Allah arziki sai ka ambace Allah da sunayen sa da ke nuna arziki kaman al-ghaniyyu al-fattahu ar-razzaqu idan kana roƙon Allah ta'ala ya dau ma fansa daga az-zalimai ko daga kafirai to sai ka kira Allah da sunayen sa da ke nuna izza da iko da kudura da kuwa to haka ake da haka wannan shine fikihun roƙon Allah ta'ala da kawo sunayen sa na ka hadisi Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka to ga labarin annabi Musa nan Allah zai baka shi daki daki izra anaran yayin da ya ga wuta a lokacin da ya tashi komawa zuwa garin sa zuwa Misra wurin dan uwansa da danginsa bayan ya baro Misra a lokacin da ya kashe wani bakibte dan kabilar mutanen Fir'auna sai labari ya isa ga Fir'auna cewa ai wanda ya ki sannan annabi Musa ne to sai suka zauna suna shawartawa ya za su yi da annabi Musa suka zartar da su halaka annabi Musa sai wani daga cikinsu shine Allah ya ba mu labari ya ce waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nas yace lalle mutane suna nan sun taru suna tattaunawa suna shawarwari kuma sun zartar akan su halaka na ga shawara da nake baka shine ka fita daga gari ka gudu ka bar gari wannan tace nasiha ta gari sai annabi Musa ya fita daga garin kamar yadda Allah ya tabbata shi yace fa kharaja minha haifan ya fita daga garin haifan ya tarakabu yana lura kada a kawo masa hari a kama shi ya fita ya tafi wani gari Madian ya isko wasu yara mata biyu a bakin ruwa ba sa iya janyo ruwa sai dai su jira idan masu dabbobi suka taho suka jawo ruwa suka ba dabbobinsu suka sha abinda sabu dabbobin suka sha suka rage to waɗannan su ce gargaɗo dabbobin sai zo su ba su sha da haka lokacin da masu ruwa suka zo su suna nan suna kore dabbobinsu shine suna kore su domin kar su zo cikin dabbobin waɗannan da ke jan ruwa sannan Musa shi mai sami kuke karkata dabbobin su suka ce ya ba ma iya jan ruwa ne da aka jira muke idan masu karfi sun zo sun jawo wa dabbobin su sun sha sun tafi to mu bose mu ka dona wa dabbobin shine nan Musa alaihi salam ya jawo musu ya ba su suka sha yadda dabbobin su suka koma gida da wuri sai suka ba ubansu labarin cewa ai kaji 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 abin da ya faru ga abin da ya faru ga wani bawan Allah mun gan shi ma kaman bako kaman kaza ba ga abin da ya sai to ku tabu ku zo da shi shine suka zo da annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya karanta masa labarin sa shine yace la takhaf najauta min alqawmi adh-dhalimin kada ka ji tsoro ka riga ka tsira daga mutane da ke azzalimai to jin cewa wannan ƙarya ita ce Madiyana sai wasu na cewa wannan dattijan shine annabi Shu'aib amma babu hujja an gane babu hujja saboda annabi Shu'aib mutaqaddim ne kuma bayan da ya nuna cewa annabi Shu'aib da annabi Musa ta zamana sun yi zamani tare sannan kuma da annabi Shu'aib ne kaga da Allah zai ambace Shu'aib ambatan annabi Shu'aib ya fi muhimmanci akan ambatan Madiyana a gani ambatan annabi Shu'aib da annabi Shu'aib ne da Allah zai ambace shi ya fi muhimmanci akan a ce kawai min ahli Madiyana جاء رجل مجاء منه ولما ورد ماء من ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس قالت إلهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي قال إني لك لبالة شيك أنا قالت إلهما يا أبت يا بابانا شيك أنا مقرأت الزيان duraka wannan babu tabbas cewa babu ma hujja cewa wannan dattijo shine annabi Shu'aib da aka abata anan dattijo ne a wani gari Madiyana wannan dattijo sai ya ce wa annabi Musa alaihi salam zai bashi inni urida ji haka shi da tayya hatai ina son aura maka dai da dukkan ƴaƴan nan nawa mata guda biyu ka aure daya amma sharadi shine ala an tajura ne samaniya shida zami dinga da kai na shekara 8 zaka dinga min kiwon dabbobi na yace waɗannan su ne in ka so ka cika 10 wannan naka ne idan da ka cika 8 alƙawarin mu ya kammala kuma komai ya kare amma ƙarin cikon 2 to wannan naka ne yace falamma qada Musa al-ajala yayin da nan Musa ya kammala ajalin kaga ba mu ci cewa ajalin 8 din ya cika ko ko ajalin 10 ba amma Abdullahi dan Abbas yace ajalin 10 ya cika akmalal ajalaini zaka yi cika ajali 10 shekara 10 sannan bayan ya kammala sai ya dauko iyalinsa suke dawowa to sai Allah ya bamu labari daga wannan dawo wanda suke yi suna dawowa idza izra anaran sai hanji wuta daya daga cikin malamai suna cewa ya hanji wutan ne a lokacin da suka bace ma hanya hanyar da ya kamata su sun bace bai san ina za su je ba da haka ba su da inda za su je sai in sun yi tambaya an nuna musu lalle garin da suke so su je ga hanyar da za su bi su kai ga garin ya bace ma hanya sannan kuma dare ne mai tsananin duhu sannan kuma mai tsananin sanyi saboda duk yanda Allah ya kawo abu yace abubuwan da suka nuna yace lalle yace ni ana sunara ساتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصلون هذا تصلون شيء جندبي هذا ما جندبي سي انا cikin tsananin sanyi kuma ba da bukatar wuta da haske sai in ana cikin duhu to haka bisa ga waɗannan malamai suka yi istinbadin cewa ya shiga cikin waɗannan yanayi uku ya shiga cikin yanayin tsananin sanyi suna bukatar wuta da za su ji dimi sannan na biyu suna cikin duhu suna bukatar haske sannan na uku suna buƙatar wani ɗan adam da zai nuna musu hanya saboda sun bace ba hanya to shine da ya hango wuta ana cikin haka da ya hango wuta sai ya ce Allah ya ce izra anaran yayin da ya ga wuta qala li ahlihim kusu sai ya ce da iyalansa ku tsaya anan ku jira ni anan ni zan tafi can inda wutaccen take inni anastu naran lalle ni na hango wuta ga ta can to zan je wurin wutan nan la'alli atiku minha bi qabatin da fatan idan na je wurin wutan nan zan samu muku wani makamashi wanda ke kunna da wuta kaga sai in zo sai mu samu abun kunna wuta mu ji dimi mu samu abun kunna wuta mu ga haske kun ga wannan hikima ta dai kenan daga cikin zuwa hikimar zuwa sa wurin waccan wuta abu na biyu yace au ajidu ala nari huda koko a daidai wurin wannan wutar in samu shiriya kaga shiriya ma'ana ya samu wanda zai nuna masa ga hanyar da zaka bi kaga ko nan wannan yana daga cikin abin da suke da ba ya samu hanyar da zai bi ya tabbatar ga hanya sannan kuma ya samu wuta da za su ga haske su kuma ji dai yace to naka ku jira a nan gurin sai suka tsaya jira na'am Allah ce falamma ataha yayin da yazo wannan wuta da wannan niyya yazo da wannan niyya nudiya sai aka kira shi da cewa ya Musa inni ana rabbuka lalle ni mai kiran nan naka wanda kake jin sa to ni ne ubangijinka saboda haka fakhla na alaika ka cire takalmanka. Malamai sun yi sabani akan hikimar cire takalmi. Wasu sun ce cire takalmin ne saboda takalmin shi najasa ne, saboda an kera takalmin ne daga fatar mushen jaki. Haka wasu daga cikin magabata suka fassara cewa takalmin min jildi himarin mayyit, daga fatar mushen jaki. To da haka fatar mushen jaki najasa ce, to da haka takalmin sa najasa ne, bai yiwa ya zo ganawa da Allah yana sanye da takalmi na najasa. Wasu suka ce a'a, an ce masa haka ne saboda albarkar wurin, ana so ya taka wurin da kafafuwansa saboda albarkar wannan wuri. To Allah bai so ya zo gurin da takalma yana sanye da takalma ba, ya zo yana mai taka wannan wurin da kafafuwansa. To wannan na daga cikin abin da malamai suka kawo, kowanne yana iya yiwuwa ya zama shi ne, wallahu alam, tunda Allah bai yi bayani ba, kuma ba samu wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yace ga dalilin da yasa Allah yace ya cire takalminsa ba. To kaga wannan, wallahu alam. Yace fakhla'na alayka innaka bil wadil muqaddas quwa, domin kana wani kwararo shine wadi al muqaddas, abun tsarkakewa. Kaga wannan na daga cikin ishara na cewa watakila saboda tsarki, saboda an ce ya cire takalminsa saboda yana wani kwararo al muqaddas, abun tsarkakewa. Duwan, duwan malamai sun yi sabani a wajen guda uku. Wasu na cewa duwan suna ne na wannan wuri, wurin wannan kwararan sunan shi kuwa, shi kuma dutsen da Allah ya masa magana wani wurinsa shi ne Dur, shi ne Jabalul Dur. Da haka kuwan suna ne na wannan kwararo, innaka bil wadil muqaddas, lalle kana wani kwararo abin tsarkakewa wanda ake kiransa kuwa. Wasu suka ce a kuwan shi ne taku, daga tsawa an gane taka abu, daga kana wadi muqaddasa wanda ka taka daga kafanka. Wasu kuma suka ce a kuwan ana nufin nadewa, domin dawa ya duwe ya nade. To da haka ma'ana duwan kamar abin da ke ninki biyu, da haka an tsarkake shi ninki biyu, kamar yadda nadi yake ninki kan ninki, an gane. Suka ce to ma'ana an tsarkake shi har sau biyu, alwadil muqaddasi duwan wa kwararo, da aka tsarkake shi har karo biyu, har ninki biyu, kamar yadda ake ninki tabarma. Innaka bil wadi al muqaddas quwa, to saboda haka a cire takalmanka. Cewa ana khtartuka, kuma lalle ni na zabe ka. Allah ya ce na zabe ka domin aiko ka da manzanci. Da kun ga manzanci zabi ne na Allah, ba dabara ba ce ko wani kwazo ko wata himma ko wata ibada ke kai ka zama manzo, a'a, zabi ne na Allah. Allah ya ce wa ana khtartuka, wata qira'ar wa anna khtarnaka, lalle mu mun zabe ka. Kaga ko yazo da lamirin mufrad ko yazo da lamirin jami'i, duka lamiri ne na azama da girmamawa ga Allah. Allah ya ce lalle na zabe ka, fastami' lima yuha, da haka ka saurara ga abin da za a yi maka wahayi da shi, ka saurari wahayin da zai biyo baya. Allah ya zabe ka, zai aike ka da sako ga abin da Allah zai gaya maka. Abu na farko shi ne Allah ya ce innani anallahu, lalle ka sani mai maka maganan nan. Allah ya ce ni ne Allah, la ilaha illa ana, wanda babu an bauta da gaskiya sai ni, dan haka fa abudu ni, ka bauta min, ni ne kadai. Ibadar Allah ba ta zamantowa ibada sai an keɓance shi da ita. Da haka da yake fa abudu ni, ka bauta min, yana nufin kada ka haɗa kowa da ni a wurin bauta. Wa aqimis salata li dhikri, kuma ka tsaida sallah da ambatona. Wannan aya da Allah ya ce da shi innani anallahu la ilaha illa ana, da wannan aka kafa wa mu'tazilawa hujja. Mu'tazilawa na cewa Qur'ani ba maganar Allah ba ce, sun ce Allah baya magana, ka ce Allah na magana, saboda Allah ya ce yana magana. Kuma Allah ya ce wa kallamallahu Musa taklima, kuma Allah ya ce Qur'ani magana sane, domin ya ce wa in ahadu minal mushrikeena istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalamallah. Kaga maganar Allah ita ce Al-Qur'ani, gaske ce a ba maganar Allah ba ce wai ma'ana magana da yayi a magana ce da Allah ya halice ta akan itace sai ta ce wa Annabi Musa magana naka din magana da Allah ke cewa ya wa Annabi Musa gurin motar zilawa wai itace ne ke wa Annabi Musa magana a madadin Allah da haka itace ke masa mu'ala ga kallama Allah Musa taklima Allah ya wa Annabi Musa magana amma turu itace da hanyar itace ya wa Annabi Musa magana to wannan ayar ita ce hujja da ta nuna bai yiwuwa domin da ice Allah ya wakilta shi da madan mazanci na Allah kaga babu ita da zai ce innani anallahu la ilaha illa ana fa abudu ni kaga babu ita da zai wada sai dai sai Allah da ya wakilta ne in yi magana a madadin sa to shine Allahu la ilaha illa huwa fa abudu sai dai mai rawa da lamirin zuwa ga Allah amma ba ita ce ce fa abudu ni innani anallahu ice mai fada wannan to kaga da wannan aka ba musu hujja ashe lalle Allah ya wa Annabi Musa magana kuma gashi Allah ya fada mana Allah ya ce innani wa ana akhtaruka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana kaga da Allah ke gaya masa wannan magana haka alqur'ani ya nuna dan haka Allah ya wa Annabi Musa magana Annabi Musa ya ji maganar Allah yaya Allah yake magana ba mu sani ba Allah yana magana saboda gashi ya wa Annabi Musa magana kuma ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima amma yanayin yanda Allah yake magana bai gaya mata ba za mu ce Allah bai magana ba sai yana magana amma yake magana ba mu sani ba sai mu bar mu Allah masaniya ga yanda yake magana yace innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni ka bauta mu ma'anar fa'budni ka bauta mu ni kadai duk inda Allah yake cewa a bauta masa yana da bauta masa shi kadai duk inda aka ce an bauta mu Allah kuma aka bauta mu wani daban bayan Allah to kaga wannan da aka bauta mu Allah ba sai amfani ba da haka duk inda Allah ya ce fa abudu ni ina da ba kebe shi da bauta shi kadai wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsaida sallah da ambatona ma'ana ka tsaida sallah kana mai ambatan Allah a cikin sallah da kai sallah to kai sallah dan ka ambaci Allah wasu malamai sun fassara ta da cewa ka tsaida sallah a lokacin da ka tuno da sallah suna kaba hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik duk wanda ya bacci ya mace da sallah ya bacci yana cikin bacci har lokacin sallah ya wuce bai tashi ba sai da lokacin sallah ya wuce ko ko wanda ya mance ya shafa gaba daya lokacin sallah har yanzu ya wuce ya mance sai ba lokacin sallah ya wuce sai tuno Annabi ya ce falyusalliha idza zakaraha yayi sallan nan a lokacin da ya tuna ba ta da wata kafara sai haka suka ce to ai gashi Annabi ya ce bal yusalliha idza zakaraha ma'ana idan ya tuno da sallah to da ka kai ma fa aqimis salata li dhikri idan ka tuno da sallah ka sallace ta an gane ko haka wasu ka fasara amma Ibn Jarir da Bari ya ce a wannan da haka take da haka fasara take to da ya zo wa aqimis salata li dhikri ha ba li dhikri ba da amma take ita sallah wa manan tunda Allah ya ce wa gimin salata da zikiri wa na kai sallah domin ambatona ka ambace ni a cikin sallah kai sallah kana mai ambatona a cikin sallah to wannan yake fassara mafi inganci ga wannan duka wannan na daga cikin wahayin da Allah yake wa Annabi Musa duk wannan shimfida ne kafin Allah ya gaya masa sakon da zai aike shi da shi yace da shi innani ana Allah wa ana akhtaruka fastami' lima yuha yace da shi kafin nan yace innaka fakhla an alayka innaka bilwali almuqaddas wa inni ana rabbuka fakhla an alayka sannan kuma nan yace wa ana akhtaruka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri har yanzu ba zo kan aika abin da zai aike shi da shi ba na kaganta inna sa'ata atiyatun Allah ya ce lalle kiyama tana tafe la raiba fiha go akadu ukhfiha inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha Allah ya ce na kusa in boye ta kaga dama Allah ya riga ya boye ta tunda sa'a ba wanda ya san lokacin da za ta tsaya sai Allah Allah ya ce ya salunaka ne sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yudalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله أبتنا الله يا رجاء يا قويتا شيسا يتي ننسي يتي أكادو أكاد ناقصا كذن كتي أكادو أبنى بكرقا كايو خاكو ستي أبنى الله يتوى يكادو زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أبنى يكادو زيتها يضيء zaitinta man wannan kitan zaitun din saboda tsananin haskensa ya kusa haskaka shi a karan kansa kawai hasken farman ya kusa ba da haske walau lam tamsa sunarun koda wuta bata taba shi ba saboda tsananin hasken man ya kusa shi kansa ya haskaka kaga mai haskaka ba ya kusa ya kado zaitu hayo zai to wannan Allah ya ce akadu ukhfiha na kusa in boye ta malamai sun yi sabani kan mai Allah yake nufi da na kusa in boye ta wasu da ce na kusa in boye ta min nafsi domin babu wanda ya santa shi sai ce to ya kusa ya boye ta ma'ana ya kusa ya boye ta da kansa shi kansa ya boye ma kansa inda haka na yiwuwa da yana yiwuwa Allah ya koye wa kansa kiyama da ya koye wa kansa kiyama saboda tsananin yanda Allah yake so ta zama koyayya cikin sirri haka da yawa daga cikin malamai suka wasa da haka akadu ukhfiha min nafsi har yazo a wata kira'a daga cikin kira'a ce shadda kira'a wai magabata wacce bata inganta ba cewa Allah ya ce a cewa akadu ukhfiha min nafsi kaga wannan ya inganta ya bayyana karara fasara ga wannan fasara wasu suka ce a akadu ukhfiha a kira'ar Sa'id ibn Jubair yana karanta ta akadu akhfiha kaga ukhfiha shine goyewa ukhfi goyewa shine mudari'in akhfa ya goye yukhfi yana goyewa shi ko kira'ar akhfiha asalinta fi'li ne lazim ana cewa khafiya khafiya abu ya kuya a karan kansa yakhfa abu na kuya amma ka ce khafa yakhfi shine wani ya gusar suka ce ma'anar kira'ar Sa'id ibn Jubair akadu akhfiha shine na kusa gusar da kuyanta dama goyayya ce to akhfiha shine uzilu khafa'aha in gusar da kuyanta tana goye to amma akhfiha sai in gusar da kuyan shine sai in bayyana ta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la yujalliha liwaqtiha illa huwa kaga akhfiha sai zama daidai da yujalliha liwaqtiha to wannan tace kira'ar Abdul Sa'id ibn Zubair kuma wannan kira'a ga yanda suka fassara da haka wannan fassara biyu duk suna nan wasu kuma suka kawo kamar yadda wasu malamai ke fassarawa musamman malaman Larabci wasu na cewa ana karanta ta inna sa'ata atiyatun qad sai ayo kafi anan ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a sai zama ukhfiha sabuwar magana ce akad inna sa'ata atiyatun akad kaga akad ba faɗi menene akad ba akad na kusa in yi mai kaga ba faɗa ba sai zama na arabi akad da ukhfiha ina fata an gane ko da haka inna sa'ata atiyatun akad akad sai a kaddara da abin da aka so kaddarawa sai a ce akad uzhiruha ko akad ukarribuha da sauransu ita kuma ukhfiha amma dai wannan kira'ar ba ta da waje inda ba ka rabe wannan da wancan sannan kuma har ila yau litujza malamai suna alakanta shi ne da atiyatun inna sa'ata atiyatun litujza an gane ko ba ukhfiha litujza ba domin Allah yana koye ta ba yana koye ta bane dan ai sakamako a'a dan ai sakamako yana ayul ta'alluki ne da zuwan kiyama kiyama tana tafe dan ai sakamako domin a cikin kiyama za a yi sakamako to zaka kenan kaga hada ukhfiha da akadi shine daidai sannan kuma fasarar wata tafi bayyanuwa shine akadu ukhfiha cewa min nafsi Allah ya ce na kusan boye ta har ga kaina inda hakan na yiwuwa saboda tsananin yanda Allah ya nufin ta zaman to koyayya litujza kullu nafsin bima tas'a domin a saka ma kowace rai da abin da ta kasance take aikatawa wacce ta aikata kyakkyawa ta ga kyakkyawan sakamako wacce ta aikata mummuna ta ga mummunan sakamako to da haka wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce ta aiki rayuwa ce kuma ta wacce ake nufin abin da ake yi da haka ba rayuwa ba ce ta aikin banza ko rayuwa ce ta shirme a ce ko rayuwa ce ta a ce an yi an gama a ce an rushe kamar da ake rushe zabe abu wani sai a ce an yi zabe an yi an gama an fito an yi zaben a ce an rushe duk zaben da aka yi ya zama aikin banza to ita rayuwa duniya ba mata ka ba a cewa shi kenan rayuwar da kuka yi an rusa rayuwar za a sake wata sabuwa kuma a ga waye zai aiki mai kyau ko wanda ake so ya kai bai kai ba, wanda ake so ya aiki bai kyau bai aiki bai ce ba, wanda ake so ya yi mummuna aiki ya ce, to an rusa gaba daya a dawo a sake yi. Kuma da ake ana so wanda ake so ya kai zabe, aka ga alamun ba zai kai ba sai a ce an rusa zabe. To kuma a duniya a lahira ba a yi haka. Da haka ba da ko eko klote ko a tana yawar eko klote wale yanzu da ko lahira ba a haka rayuwar ita ce kuma ana nufi duk abin da kake yana nan a rubuce a tsare kuma ana rekodin da shi kuma babu wani abu da zai taba banza duk abin da kai za a saka maka Allah ya ce wallahi ma fi samawati wa fil ardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kaga duk mai dabara to shi zai dauka cewa wannan rayuwa ta ce jarinsa kai shekarun da za ka yi ko shekara 60 70 80 90 100 iya abin nan da za ka yi shine jarinka a ciki ne fa za ka samu wa kanka abin da zai samu maka jin daɗi ne dindindin haka nan a ciki ne mutum ya saka ci wali yazu billahi zai samu kansa shakawa da tabewa da azaba ta dindindin to kaga kenan ashe rayuwar ba a bar wasa bace ita ce jarinmu ita ce kuma rayuwarmu dake gaba sai Allah ya ce fala yasuddannaka anha na Allah ya ce fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kaga man la yu'minu biha man shine ismul mawsul wanda la yu'minu biha bai imani da ita ba to la yasuddannaka kada ya gusar da kai daga imani da ita kada wanda bai imani da lahira ba ya raba ka da lahira ya nuna maka cewa duk wahalar da kanka ke kana ta wani tunanin lahira ka zauna ka hole ka ji ka hole ka zauna ka yi shashanci ka ji ka yi shashanci kana ta tunanin lahira to haka waɗanda ba su imani da Allah ba su ke shi yasa duk wanda kanga ya rabu wanda bai imani da Allah ba a hankali sai ya masa tasiri game da wannan kiyama a hankali za ga yadda yake sakaci da yadda bai damu ba da yadda shi rayuwar duniya ita kadai ce a gabansa bai san wani abu ba to za ga hakan na shiganka a hankali har sai kaga irin abubuwan da kake ganin girmanka aikata su sai ga sun sauka kana iya aikata cikin sauki ba wata matsala saboda me saboda wancan ya maka tasiri to sai sa Allah yake jan hankulan duk wanda bai imani da lahira ba wattaba'a hawahu yabi san zuciyarsa Allah ya ce to kada kai imani da shi domin duk wanda bai bi Allah ba za ka yana da nashi san zuciya wani shi san zuciyarsa kawai ta fasikanci wani ya ta zina shi bukatar sai ta zina da haka an ce masa Allah ya hana zina kaga shi ba ruwansa shi zinan nan sai yayi wani kuma shi ba zina bace san zuciyarsa shan giya ce shi bai da matsala shi dai ya ta shan giya ba abin da ya dame shi da ba ko an ce da shi Allah ya hana dama bai imani da Allah ba na kaga menene abin bautan sa shine san zuciyarsa shi yasa duk wanda bai bi Allah ba to yana da abin da yake bauta ma wanda yace bai ma Allah biyayya to akwai abin da yake bauta ma wani zuciyarsa ita ce Allah sai yace ara faraita mari ta kada ilaha hu hawa duk inda ta kada nan zai yanzu zuciyarsa tace ta bai ka ta kaza zai je aikata kar kai kaza zai bari amma Allah yace yi kaza ba zai yi ba kar kai kaza zai yi to kaga wannan shi yasa Allah yace kar ka bi wanda yake la yu'minu biha bai imani da lahiran nan ma kar ka sake kai da kai imani ya kau da kai da gaisa kuma kai da kake bin umarnin Allah kada ka sake wanda bai bi Allah ba wanda ke bin san zuciyarsa ya kau da kai daga lahira shi sai Allah ya fala sunnaka an hamal la yu'minu biha wattaba'a hawahu in ka bi shi fatarda sai ka halaka kaga tarda da dalun shine na halaka an gane ko shine rada yarda ya halaka akwai kuma radiya mai zadun yarda ya yarda kamar yadda Allah yake cewa wala sawfa yutika rabbuka fatarda da zadun shi sa ga idan malaman tajwidi irin su malam Nura su malam Kabiru suke cewa mai da hankali a gyara makharij al-huruf kun ga tana da tasiri yanzu ga shiga kalma ɗaya ce fatarda anan dan ma wala sawfa yutika rabbuka fatarda kaga duk abu da bambancin su zadun a can nan kuma dalu amma da ka sauya sai ka sauya ma nan zaka wali azu billahi idan ka karanta a can ga manzo sallallahu alaihi wasallam ayar wadduha tana bayani ne ga manzo Allah ya ce wala sawfa yutika da sanu ubangijin ka zai baka fatarda har ka gamsu ka yarda kaga shine tarda gamsuwa idan ka karanta da dalu sai ka bata ma'ana sai zan fara sawfa yutika rabbuka fatarda kaga tarda na halaka kaga ma'ana ta lalace ta ce ubangijin ka zai baka kuma sai ka halaka kaga ba komai ba haka nan shi ma da Allah ya ce wala fala sudannaka an hamal la yubnu biha wa taba hawahu fatarda sai ka halakan ka ce fatarda sai zaman an kabu wanda ke son zuciyarsa wanda bai imani da Allah ba ya kauda kai daga lahira to sai ka samu gamsuwa kaga ba haka bane to daga kenan kaga akwai muhimmanci lalle ba kadan ba ka kiyaye maharijul huruf domin bambance maharaj yana bambance ma'ana gashi abu guda ne duk masu karatu da yawa fatarda fatarda kawai sai a ce wala fala sudannaka an hamal la yubnu biha wa taba hawa fatarda sai wala sofa yi duka rabbuka fatarda sai sai ga aka dai abu gaba da Allah la ta su to da haka dole mu kiyaye da irin waɗannan abubuwa fatarda dalun na halaka shine arrada an gane ko inda yake cewa wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum arrajakum ardakum shine ahlakakum an gane ahlaka shine arda shi ko wancan radiya da arda na badan shine da yarda na Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa har yanzu Allah bai ga mashi abin da zai aike shi da shi ba bayan Allah ya masa shimfida ya san kowa ke magana da shi kuma ya san kowa ya Allah kuma Allah ya gaya masa ga abin da zaka yi ka bauta ma Allah ka kuma kiyaye da ranar alkiyama tana da ballalle kar ka samu kokonto akai kuma duk wanda yake kokarin ya kauda kai daga gare ta kada ka bi shi wannan shine abin da Allah ya gaya masa to sai yanzu Allah yake sai nuna masa mu'jiza da ƙarfi da zai bashi wanda zai zama hujja gare shi da zai iya isar da daukan nauyin sakon da Allah zai aza masa sai Allah ya bude masa da cewa ma tilka bi yaminika ya Musa wai menene ke hannun daman ka ya Musa kaga tambaya ce Allah ya masa alhala Allah ya fice sana abin da ke hannunsa sai annabi Musa ya ce hiya asaya qala hiya asaya sai ya Allah sanda ta ce ita ce asa wannan ya din ita ce izafa ila nafsul mutakallim asa ya sanda ta ce atawakka'u alaiha ina jingina akanta dan zan jingina sai in dogara ta sai in dogara a cikin wannan sanda dai kenan daga cikin aikin da nake da ita muhimmi ya faɗi muhimman ayyuka bi da yake da ita sauran kuma suna da yawa bai iya faɗin su gaba daya amma sai faɗi muhimman guda biyu sauran sai kawo su cewa da sauran kuma yace atawakkalu alaiha daya wa akhussu biha ina kuma karkadowa dabbobi na ganye da ita shine akhussu ya dan bigi itace ganye ya zuzubo ma dabbobi yace to da wannan sannan ne shine wa akhussu biha ala ghanami ina buga itace in karkado ganye da ita ga dabbobi na waɗannan wannan shine na biyu daga cikin muhimman abubuwan da yake da wannan sallah sauran kuma yace waliya fiha ma'aribu ukhra ina da kuma wasu bukatu da yawa daban da ita amma dai waɗannan su ne muhimmai akwai sauran bukatu da yawa da nake yi da ita wasu ne ta kawo abubuwa na Isra'iliya to dai mun ga sai da Isra'iliya ne suna cewa idan dare yayi in ya aje sandar sai ta haska masa sai ga wuri yayi haske dawo haka nan kuma idan yana bacci ita sandar ce za ta dinga gadin dabbobinsa yana bacci ta kuma sandar ta yi taking over ita ke lura da dabbobi da kiyaye haka nan kuma idan ana rana sai ya kafa sandar sai ta tashi ta zama itaciya sai ta lullube masa ta zama mushiya to duk wannan Isra'iliya sai babu wani dalili gare su daga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam zaka iya samu jisu mu tsaya nan bama cewa eh bama cewa a'a haka annabi ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadhibu mu ga ire-iren waɗannan labaru sai dai a bar haka to amma dai ya faɗi muhimman abubuwa sune atawakkau alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra sai Allah ya ce to yi kaza قال ألقها يا موسى سيتي تجفات يا موسى جيب ونن سندر فألقاها سي جيفات ودي جيفات جيفات كده ويا فإذا هي حية سيدة تاري كده تازم مچيجيا تسعى تنا تجيا sanda ce amma ga ta zama macijiya kuma tana tafiya kaga dan adam da ya ga maciji dole ya tsoro shi yasa wata har Allah ya ce fa aujata fi nafsihi sifatan musa ya ji tsoro saboda yaga ta zama macijiya katuwa to da haka nan ma ga shi fa alqafa idha hiya hayatun tasa kaga da ka ga maciji zaka ji tsoron dauka wala dana kuma ce sanda ce ka san sanda ce kuma ta zama maciji kaga dole ka san me ya zama da ita maciji kaga yanzu ba wai kawai maciji ba a'a me yasa ta zama maciji wani abu ya faru to shi yasa kaga abin tsoron yanzu ya zama guda biyu ita kanta zamantowar ta macijiya abin tsoro ne sannan kuma me ya zama da ita macijiya ya aka yi ta zama macijiya kaga nan shi ma zai baka tsoro ko da ba abin gudu bane wani sa'an ko ba abin gudu bane kana dauke da sanda sai ga sandan nan ta rike da ta zama riga kaga dole zaka dabarce zaka ji tsoro ya aka yi sanda ta zama riga ko da ba ta zama wani abu mai rai ba to balantana kuma a ce ta zama abu mai rai kuma abin nan dama abu ne mai ban tsoro wanda rayuwar dan adam yana daga cikin abin da ke bashi tsoro mace to ta zama kuma ga ta abin ban tsoro sannan kuma ga yanda aka yi ta zama abin ban tsoro shi yasa Allah ya ce da shi khudha wa la takhaf Allah ya ce kamata kada ka ji tsoro kaga ma dan Allah ya karba shi wanda ba zai zo ba kaje ka kama shi ji kana ganin mace ji zahiri ka tafi ka kama shi kaga abu ne wanda ba ka samu karfin zuciya ba za ka iya ba to amma Allah ya ce da shi khudha wa la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula za mu mai da ita yanayinta da dabi'arta ta farko yanda take sandan nan da ka kama sai mu mai da ita sanda ta farko kaga wannan cewa da Allah ya sanu'iduha za mu mai da ita kaga kenan a shaida wa ya sauya ta koma haka Allah ne ya sauya ta kaga nuna ba wai sandar bace ta mai da kanta macijiya a'a Allah ne ya mai da ita macijiya me nuna mana haka saboda gashi ya ce zai sake mai da ita bai ce sa ta udu ba kaga da ya ce sa ta udu sai zama ita da kanta za ta sake koma amma ya ce mu za mu mai da ita ashe kun ga ko da ya jefa sandan nan Allah ne ya mai da ita macijiya shi yasa ya ce yanzu ma kuma da ka rike Allah zai sake mai da ita yanayinta da halinta na farko shine matsayin sanda sai annabi Musa ya kama sai ta koma ta zama sanda kaga aya ta dai kenan to ga aya ta biyu Allah ya ce wadumum yadaka ila janahi kuma ka tara hannayenka zuwa ga damatsanka ta khuruj bayda zaka fidda ita tana fari mai haske min ghairi su'in ba tare da ciwo ba akwai fari na ciwo shirin farin zabiya kaga wannan fari ne na ciwo to amma hannunka zai fito fari mai haske ba tare da ciwo ba Allah ya ce wannan ayatan ukhra wata aya ce daban wannan bayan waccan ta sanda kaga waccan ta sanda aya ce wannan ma aya ce shi yasa Allah ya ce ayatan ukhra wata aya kuma daban bayan waccan to zaka ayoyi biyu kenan sai Allah ya ce linuriyaka min ayatina al-kubra domin mu nuna maka manya daga cikin ayoyin mu shi sa malaman larabci ke cewa tagdirin sa linuriyaka al-kubra min ayatina domin mu nuna maka manya daga cikin ayoyin mu amma sai aka gabatar da min ayatina saboda tanasubi awasir al-ayi saboda karshen ayoyin suna karewa da alif al-maqsura an gane ko inda yake cewa kafin nan kaga ya ce wa ma tilka bi yaminika ya musa kaga kare da alif قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى فقد أنت لنريك الكبرى من آياتنا kaga da jerin ya kare sai aka gabatar da min ayatina ka hukubra daga tantadirin sa domin mu nuna maka manya daga cikin ayoyin mu to daga Allah ya nuna masa ayoyi Allah ya kira shi ya sabbaba zuwansa ga wannan wuri da yazo wannan wuri Allah ya ce innaka bil wadil muqaddas duwa dan Allah ya ce da shi wanda ke maka magana shine ubangijinka ubangijin dalikai ya ce da shi kuma ya riki sallah sannan kuma ya riki kiyama lalle tana nan tafe sannan Allah ta'ala ya nuna masa aya yace to kaga wannan sanadin da kace hannunka jefa ta ya jefa ya ga aya zahiri yace kuma sanya hannunka cikin dama sanka yasa ya ga aya zahiri Allah ya ce to mun yi haka domin mu gwada maka manyan manyan ayoyin mu to yanzu yanzu ne Allah zai bashi sako na Allah ya ce da shi izhab ila fir'auna tafi zuwa fir'auna innahu lalle shi fir'auna baga ya yi shishige kaga fir'auna ya Musa ya san kowa ya fir'auna kowa ya san kalansa da fir'auna ya san yanda ya tashi a gidan fir'auna da yanda aka rike shi da yanda aka girmama shi a gidan fir'auna sannan kuma ga abin da ya auku kuma suka samu labarin shi ya kashe musu dan uwa kuma suna neman shi su halaka shi sai ga shi yanzu Allah ya ce tafi zuwa gurin fir'auna nan da sako na Allah ya izhab ila fir'auna innahu lalle shi fir'auna daga daga shi ne wuce iyaka duk abin da ya wuce iyakarsa to ya zama yayi dagawa shi sa mutum mai girman kai sai ya ce yana da dagawa saboda ya daga kansa fiye da matsayinsa matsayinsa nan shi kuma ya kai kansa can to sai a ce ya wuce iyaka yayi dagawa to shi ma fir'auna yayi dagawa Allah ya ba mu labarin ruwan da ya aika na dufana da ya ruwan da ya mamaye kasa ya halaka mutane Allah ya ce inna lamma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya mu lokacin da ruwa ya dagawa kaga ruwa yana da iyakarsa idan ya wuce iyaka to kaga shi ma ya dagawa ya wuce iyakarsa inda zai zama daidai da ya wuce level din to shikenan za a halaka Allah ya ce to lokacin da ruwa ya wuce iyakarsa sai muka tsirar da ku a jirgin ruwa to shi ma nan fir'auna daga ya wuce iyakarsa saboda shi dan adam ne bawa ne na Allah Allah ne halitta shi yana da bukatu yana cin abinci Allah ke bashi abinci yana shan ruwa Allah ke bashi ruwa yana numfashi Allah ke bashi numfashin da yake haka nan duk wani rayuwa Allah ne ya bashi rayuwa duk wani yunkuri da duk wani abu na rayuwarsa Allah ke tallafa da shi da zaran Allah ya dauke musu tallafi daya daga cikin dumbin tallafin da yake da shi to shi kana ya riga ya halaka to amma duk da haka yake tsare wannan yace shine ubangijin talikai shine Allah nan da ke shine mahalicin sama da ƙasa shi ya tantanta abotawa Allah ya ce ya wuce iyaka izhab ila fir'auna innahu dhalla annabi Musa sai yace da Allah qala rabbi shrah li sadri ya Allah ka bude min kirjina ku duwa ga tabi'u da kuma hali irin da bayan Allah na kware kai tasawurin yanda fir'auna yake da mulki da yanda ake cewa da shi shi Allah ne da kuma yanda ya riki annabi Musa a gidansa da yanda annabi Musa ya musu wannan aika aika suna nan da takaicinsa yana ganin ya isa a ce annabi Musa saboda zamantowarsa ban dan bani Isra'il ya kashe musu da kuma suna ganin su ne masu gida bani Isra'ila su ne bayi sannan suna ganin a cikin suka samu annabi Musa suka kyautata masa suka rike shi sannan kuma ga sakamakon da zai musu kai tasawurin a cikin wannan yanayi a ce an aike ka da sako zuwa ga wannan da wannan sarki wanda yake mai tsananin dagawa ya kake gani abin zai kaga abu ne wanda yana da matukar wahala gaskiya amma annabi Musa bai ce Allah ya Allah bai iya zuwa fir'auna kai wake iya zuwa gurin fir'auna kaga bai ce da shi haka ba sai ya ce kawai rabbi shrah li sadri ya ubangiji da ka buɗa min kirjina buɗe kirji ya kunshi fahimtar abin da za a gaya maka idan Allah ya bude kirjinka to sai ka fahimci abin da ake gaya maka kamar da zuwa kissar sayyidina Umar radiyallahu anhu da sayyidina Abubakar da Zaid bin Thabit lokacin hada alqur'ani da aka yakin Yamama tare da Musailamah al-Kazzab aka kashe lewa daga cikin makarantar alqur'ani sai sayyidina Umar yazo yace wa sayyidina Abubakar ina baka shawara a tara qur'ani wuri guda saboda kaga abin da ya same mu inda aka kashe lewa daga cikin makarantar alqur'ani idan aka ci gaba da yakoki haka aka makarantar alqur'ani suka ci gaba da tafiya to fa muna iya wayan gari ba mu da qur'ani sai sai a kai ya zama aikata abin da manzo Allah bai aikata ba yace a hankali sai Allah ya bude kirji na na fahimci abin da Umar yake kaga ya amfani da kalmar budewan kirji kaga Allah ya bude kirjinsa ma'ana ya fahimci hikimar da ke ciki wacce da bai fahimce ta ba haka nan shi ma Zaid bin Thabit sai da nan muka kira shi yace ga abin da ke faruwa ga shawarar da Umar ya kawo min kuma nayi shawara na ga babu wanda ya cancanta kaman kai saboda kaza da kaza dan haka tafi ka bibi alqur'ani ka tattara sai ce za ku sa ni aikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ma basu gushe ba suna nuna min muhimmancin haka har Allah ya bude kirjina sai na fahimci abin da suka fahimta kaga kenan budan kirji yana zuwa da ma'anar ka fahimci abin da baka fahimta ba hakanan yana zuwa da ma'anar karfin zuciya zuciya takan yi rauni takan yi dardar takan ji tsoro amma idan aka bude kirjin sai daga ta samu wani karfi na musamman wanda kana da jarintar ka faɗi abin da watakila kafin haka ba za ka yi faɗa shi ba to kaga duk waɗannan annabi Musa roki Allah ya bude masa kirjin sa ya fahimci abin da Allah zai bashi na sako sannan kuma Allah ya bude kirjin sa ya bashi karfin zuciya da jarintar da zai iya zuwa ya fuskanci Fir'auna da ita kaga ista'ana billahi ya nemi taimakon Allah zai ce wa Allah ba zai yi ba ya nemi Allah ya taimaka mishi kuma Allah ya taimaka mishi saboda can karshe Allah ya ce kad utita su laka ya Musa duka Allah ya baka kaga kenan kowanne Allah ya baka yace qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kuma ka yassara min al'amarina domin abu ne mai wahala sai ka tafi gurin daga mai dagawa irin wannan ka yi sarwata da sako kama je gurin sa ma kawai tashi hankali domin ka san akan abin da ka gure ka masa to ka sake zuwa balantana kuma ce ka zo musu da wani abu kuma abin da dama ba sa sai shi kaga ba karamin tashi hankali ba sai shi to ya Allah ka sauƙaƙa min al'amarina wahlul uqdatan min lisani ka warware wahlul halla shine warwarewa uqda shine kulli kullun harshe na ya Allah ka warware mishi wannan kullun harshe kamar da malaman tafsiri magabata tabi'ai da tabi'ai da sahabbai suka ce shine wata rana Fir'auna ya dauki annabi Musa alaihi salam yana masa wasa annabi Musa da ya rike gemun sa ya ja da karfi sai da Fir'auna ya ji a cikin sa sai ce kai me ya dawa wannan da sake yazo ya ga mata sa cewa lalle bai da wannan yaro ba wannan ba yaro ba ne wannan mugu ne wannan akwai wani abu tare da shi lalle sai an yanka shi tace masa wannan yaro ne mai sauka yace ina ai wannan jan da ya masa ya nuna cewa akwai wani akullalliya a zuciyar shi gaba da shi kuma ba yaro ba ne domin wannan bai taba ganin kirin wannan ga yaro ba yayi kai kai yace san me da ba sai ya halaka shi sai da tutu in kana rumba ka yadda yaro ba ne gwada shi ka kawo garwar shi da dabino ka gani in yaro ne kaga zai tafi da garwar shi tunda bai san ciwon kansa ba amma ga ya dauki dabino to kaga ya san abin da yake sai ya dade wannan shawara sai aka kawo garwar shi da dabino yana tafiya sai ya dauki garwar shi ya jefa a baki zafi ya sa ya tobar sun ya tobar wannan tasirin da garwar shin ya masa shi ya sa yake da wani kulle a harshe wanda zai iya magana gamsasshiya wacce za ta gamsar da mutane magana wacce za a fahimce ta a ji ta da sauki zai iya saboda matsalar da yake da harshe to da Fir'aun ya ga haka sai ya dariya ya kyalkyale da dariya ya ce to ya yarda to Allah da yake masa ya yi haka dan ya tsirar da annabin sa alaihi salatu wassalam to ya ce to ya Allah ina roƙonka ka warware min wannan ukuda da ke ga harshe na ya fahu kauli sai ta fahimci magana ta domin duk magana da zan ga za su yi fahimta ta ba saboda wannan matsala ta harshe sai ya ce kuma waje alli waziran min ahli ka sanya min mataimaki shine waziri daga kuma dangina kuma ma musamman Haruna Haruna dan uwansa ne kuma Haruna gaba yake da shi ya ce to ya Allah ina roƙonka ka sanya min mataimaki cikin dangina Haruna dan uwana in ka sanya min Haruna dan uwana usdud bihi azri, sai in karfafa bayana da shi, haka ne ko azri, azri shine baya, dan haka zan karfafa bayana da shi. Kaga baya ana sunfanta baya da cewa karfi, a ce an karfafa bayan shi, ko a ce an karye kashin bayan sa, kaga an karye karfin mutum kenan. Idan an ce an karye kashin bayan abu, to an karye karfin sa kenan. In an karfafa kashin bayan sa, to an karfafe shi. Yace to in ka bani dan uwana Haruna ka zaman da shi annabi kamar yanda ka zaman da ni, to yace to zan karfafu bayana da shi, wa ashriku fi amri, kuma ya Allah ka sanya shi mai tarayya da ni a cikin wannan al'amari. Kaga ashriku ma'ana yana roƙon Allah, Allah ne ya sanya annabi Musa, annabi Haruna mai yiwa annabi Musa tarayya cikin al'amarin sa na annabi. Akwai wata kira'a kuma wa ushriku, kira'ar Ibn Amir ta ushriku ma'ana ni sai in sani kamar yanda zan karfafa bayana da shi, ka karfa kamar yanda yace ka karfafa bayana da shi, sannan kuma ni in sanya shi ya zama ni in sanya shi mai tarayya da ni. Bamana kira'a ta fi jingina al'amuran zuwa ga Allah, ya Allah kai ka karfafa bayana da shi, kuma ya Allah kai kai masa kamar kai musanya shi abokin tarayya da ni a cikin manzanci. Kun ga manzanci ana tarayya, amma ga Allah shine bai da abokin tarayya, ga Allah shine wahdahu la sharika lahu. To da kai cewa shirku fi amri, kai nusabbihaka katiran, domin mu samu daman yi maka tasbihi, tasbihi mai yawa, wa nadhkuraka katira, kuma mu ambace ka ambato mai yawa, innaka kunta bina basira, lalle kai ka zamanto mai gani game da mu, kana kallon mu, kana sanin da abin da muke yi, kana kuma kallon mu duk inda muka shiga da duk inda muka je. To waɗannan sune addu'o'i da roƙo da annabi Musa ya gabatar wa Ubangiji. To inda za mu tashi za mu ji ansar da Allah ya bashi dangane da wannan roƙo, amma kuma na nuna mana cewa lokaci ya yi, don haka insha Allah za mu dakata a nan. Allah ya taimaka gobe za mu tashi daidai inda Allah ya ce ya bashi duk abin nan da ya roƙa. Sannan bayan wannan ma Allah ya ce ko kafin nan ma Allah ya baka wasu baiwa. Kaga Allah ya ba kaza, Allah ya ba kaza, Allah ya ba kaza, Allah ya ba kaza, ka shiga kaza, Allah ya maka kaza. To duka yanzu abinda Allah yake so, ku tafi kai da dan uwanka an hada ka da shi, ku isar da Fir'auna sabo ga abinda za ku cewa. To wannan shi ne abinda za mu tashi gaban Allah, kai mu za mu dakata a nan, ba mu lokaci. To subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Okay, it's our number.